بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم دعوتين سركي يا دعوة مدرسة مدلسة من خلق المؤمن من أنتكم بياني أكم ودنسو الأمراء وإن دا kanin mai littafi Allah ya saka masa da alkhairi yake cewa wadansu al'amura ne waɗanda karantarwar halaye ko karantarwar musulunci ta halaye take banta da su al'amura guda takwas kamar yadda shi ambata abu na farko cewa wannan karantarwa ta halaye a musulunci ta keɓanta da kasancewa wani abu ne da ya zo daga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Karantarwar halaye abu ne wanda yake ya zo daga Allah Maɗaukakin Sarki, kuma da yawa daga cikin sifofi na Allah Maɗaukakin Sarki suna ainihin karantar da bayi a kyautata halayensu, kamar da ya kawo waɗansu da dama daga cikin sifofi na Allah da sunayensa. Hakanan abu na biyu, sifa ta biyu da wannan karantarwa take banta da ita, akwai kasancewarta ta shafi dukkanin talikai kuma a dukkanin zamuna ko ina da ko ina. Akwai buƙatar ɗabbaka waɗannan halaye da karantarwa. Sannan abu na uku cewa akwai hali na mutuntaka, wato tausayi da jin ƙai a cikin waɗannan wannan karantarwa ta halaye a musulunci. To yau za mu tashi a kan mas'ala ta hudu, al-hissisatur rabi'a, wani abu da karantarwa musulunci take banta da shi dangane da halaye, al-wasadiyya, wato tsakaitawa, tsayawa matsayi matsakaici shine at-tawazun, daidaito. Abinda ake kira tawazun shine daidaito, wato samun balance, bima'ana wani bangare ba zai rinjayi wani bangare ba ko ya cutar da shi. Shi ya tsarin musulunci gaba ɗaya karantarwarsa da ma gaba ɗaya manufarsa da shari'ar baki ɗaya, to akwai wannan wasadiyya. Babu takaitawa kuma babu zurfafawa, tsayawa matsayi matsakaici, khairul umuri awsatuha wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Wal islamu idh yad'u ila tahalli bil akhlaqi zakiyya, shi addinin musulunci a lokacin da yake kira zuwa ga cewa aqawatu da halaye masu tsarki masu kyau. A lokacin da musulunci yake kiran musulmi da yawa kansa ado da halaye masu tsarki masu kyau, inna ma yarsumu tariqan wasatan, to shi addinin musulunci yana shata wani tafarki ne matsakaici, wato matsakaici, yugazzir ruha wa yurdil qalba, wanda yake bunƙasa ruhi, zai sa ruhi ya bunƙasa ya ci gaba, wato ɓangaren rai kenan, wayurdil qalba, kuma ya yarda da zuciya, wato a samu ruhi da zuciya sun samu gamsuwa, sun samu bunƙasa. Wala ya ɗaga alal jasad, amma kuma ba zai mamaye gangar jiki ba, ba zai danne haƙƙin gangar jiki ba. Bayan an tsarkake zuciya, an kyautata rai da rayuwa ta hanyar misali imani, taqwa da halayen nagari, to kuma musulunci baya mantawa da haƙƙin gangar jiki, shine ma'anar wala ya daga alal jasad. Musulunci yana la'akari da haƙƙin gangar jiki, saboda haka duk abin da ya zama yana da muhimmanci a rayuwa ta mutum, to musulunci yana halatta shi daidai abin da ake bukata. Wa yaftahu misahatan wasi'atan, amma musulunci yana bude wata farfajiya mai yalwa fage mai yalwa liman kahara nafsahu ga wanda ya samu ya rinjaye akan ransa ya galaba akan abin da ransa yake so wata har kalbahu ya tsarkake zuciyarsa hatta balaga zirwata har ya kai kololuwa bi an yadnuwa min al akhlaqil misaliya wato abinda zai sa har musulmi wanda ya tsarkake zuciyarsa tasa wato zai kai kusa da halaye na buga misali akwai abinda suke kira misaliya akwai kuma waqiya wato misaliya shine galibin abinda yake da matakar kyau abin buga misali wanda ba kasafa yake dabbakuwa ba yauwa kamar me suke cewa ideal da kuma real abinda yake zai wani za iya faɗa sa amma ba kowa ne zai iya dabbaka shi ba zai ba da sha'awa waqi'i kuma shine abinda yake dabbakuwa a wurin da yawa daga mutane inda akwai himma to wai abinda yake nufi musulunci ya bude ya ba da dama mai yalwa ga wanda ya rinjaye akan ransa ya tsarkake zuciyarsa da kadan kadan har ya kai ga kololuwa ta gyaruwar zuciya din da imani har sai yayi kusa da halaye abin buga misali kal isa kamar fifita bukatar waninka akan bukatarka kaga wannan abu ne wanda yake sai jajirtaccen bawa wanda zuciyar tasa da halinsa suka kyautata sosai zai iya yi kana da bukatar abu amma dai ka yi hakuri ka bar wa dan uwanka don Allah wal afwi da yafewa bayan an maka abin da bai kamata ba an sosa maka rai kana da damar daukar mataki akan wannan amma ka yafe wasakha da sakin hannu dukiyar da kake santa kake bukatar ta wasu ma suna nan suna ta gasa a kanta amma ka iya sakin hannu ka bada ita waqifu bil kaslani amma karantarwar musulunci kuma tana tsayawa wato da mai lalaci al-muqassiri mai takaitawa wanda bai da kwazo irin wancan na farko indal wajibi sai wato in ba zai iya yin irin waɗancan abubuwa na buga misali ba in ba zai iya jajircewa yayi misali isari ba ko ya yafe ko ya ainihin saki hannu ya ba da dukiya hannu sake to akalla musulunci na tsaye da shi akan ya ba da wajibi in bai isari ba to ya ba da abin da ya wajaba yawa in bai yafe ba to kada ya rama kai ne mai haƙƙi sama da nasa kuma ni ta da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum misali in bai iya sakin hannu ba to lalle ne ya bada abin da yake ya wajaba akan sa ya kama saboda haka in an samu daukaka sosai an samu sifata wato sadaukarwa to sai akai ga halaye irin na isari da afuwa da saha in kuma an gaza wanda mafi yawan mutane ba za su iya kaiwa ga wancan matakin na farko ba to akalla dai akalla to ya zama an ba da wajibi an ba da haƙƙi yawa shine yace waqifu bil kaslanil muqassiri indal wajibi wal haqqi wal mafruḍ yana tsayawa da wanda ya lalaci ya gaji ya gaza a wurin wato ba da wajibi da abin da yake haƙƙi ne da kuma abin da aka farlanta kada dai kam a gaza wannan don an gaza wannan za a shiga laifi ko a janibin ubangiji ko kuma a shiga zalunci a haƙƙi na bayin Allah me yasa musulunci bai ce dole sai kowa yayi kusa da al akhlaqul misaliya ba saboda li'annan nasa yakhtalifuna fi diba domin mutane suna bambanta a wajen dabi'u wasifati da sifofi wal qudrat da iko wal ihtimama da kuma himma himmar mutane bata zo iri daya ba kokarin su bai zo daya ba to musulunci ya la'akari da duk waɗannan abubuwa wal islamu ma jaa aliya gidi ala al jasadi aw yudhifahu
shi musulunci bai zo ba domin ya kashe gangar jiki ko ya raunana ta ba a wala li yakbida ruha aw yakbitaha ko kuma ya danke shi rai har ila yau ko kuma ya danƙwafe shi mana wani bangare ba zai danne wani bangare ba karantarwa halaye imani tsoron Allah ba yana nufin a haramta wa gangar jiki bukatunta ba ko kuma tsoron wato halatta wa gangar jiki da baya gangar jiki haƙƙinta shi kuma wannan ba yana nufin a danne ruhi a danƙwafe shi ba a'a shi dama mutum abubuwa ne guda biyu aka hada Allah ta'ala ya hada da hikimarsa qabdatun min dinil ard sannan nafhatun min ruhillah Allah ta'ala da ya damki ko kuma ya halici mutum asali daga kasa to bangaren gangar jiki kenan to fa ba zai rabu da wannan bukatar ba yanda ake dasa bishiya a kasa dole tana bukatar shayarwa to kamar haka dan adam yake asalin halitta ne da aka yi shi daga min turab din nan to dole wannan shi yasa yana bukatar ci da sha da sauran bukatu na gangar jiki to musulunci bai ainihin wofintar da wannan ba sai dai ya tsara shi yadda ake bukata yawa sannan shi kuma halatta waɗannan abubuwan na bukatun gangar jiki ba a ce a yi zari a cikinsu ba har sai sun wato tauye ɓangaren ruhi ba asalin ruhin ma shi ne ainihin babbar manufa yanda za a tsare imani a tsare tsoron Allah abinda zai ba ki zuwa ga kyautata halayen to haka karanta wa musulunci ta zo balli yasmuwa bi ruh shi musulunci ya zo domin ya daukaka ruhi wato zuciya kenan wa yakuffal jasada anil mubalaga fima na akwai yara la yuslihu fima la yuslihu wato kuma ya danƙwafe ya kame jiki a barin kaiwa matuƙa fima la yuslihu cikin abin da ba zai gyara jikin ba shi yasa aka ce komai na musulunci a tsare yake yawa wa kulu washrabu amma wala tusrifu ku ci ku sha amma kada a yi barna walazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuktiru wa kana baina zalika qawama a bawa gangar jikin bukatunta daidai misali yawa a baiwa ainihin wato ruhi ma haƙƙinsa ko da ke janibin ruhi shi ne mafi yawa ai za ka ga misali kana bukatar abinci sau uku ne ko sau biyu a wuni misali amma ibada fa a kowace gaba tana nan a silarka da ubangiji koyaushe tana nan to saboda haka shi yasa Imam Ahmad yake cewa ai mutum yana bukatuwa zuwa ga aiki da ilimi fiye da yanda yake bukatar abinci ko abin sha da yace domin abinci ko abin sha za ka bukace shi sau biyu ko sau uku a cikin wani ya danganta da irin tarbiyyar da ka samu ko irin abin da kake ci to amma shi ilimi kana bukatar ka yi aiki da shi ko da yaushe duk motsi da za ka yi duk motsawa da lafawa to ga kana bukatar ilimi to kaga wannan shi ne to musulunci yana hana kaiwa matuƙa abinda zai sa a yi abinda ba zai zama maslaha ba ga gangar jiki wa inna fariqan minan nasi kad harrama al-jasad haqqahu yace to wani bangare daga mutane daga cikin mutane sun haramtawa gangar jiki haƙƙinta sun haramtawa gangar jiki haƙƙinta kamar yanda sufaye masu zurfafawa suka yi suka mayar da kaci abinci ka koshi daidai koshi na musulunci misali suka ce wannan ma laifi ne ko kuma wani abu ne son duniya ne saboda haka sai suke zama da yunwa matsananciya har abin ya yi tasiri hatta ga tunaninsu akwai wanda aka ce ya rayu da gurasa 360 kwaya 360 a shekara kullum kwaya ɗaya kuma kwaya ɗayan ma abushashiya zai je ya tauna ta a bakin rafi ne sai ya sha ruwa a kanta sai gobe to wai sai suna yaba wannan to kaga wannan ba karantawa ce ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda yake yana cin abinci gurasa da nama wani lokaci yana abubuwa dai gurgudo zari ne aka hana to kamar yanda misali karantarwa ruhbanawa suka haramta aure suka ce aure laifi ne dan ka amsa wa bukatar gangar jiki kenan saboda ka gangar jiki za ta sangarce sai kuma ka zama mara tsoron Allah sai suka haramta wa kansu aure amma me ya faru karshe fa waqa'u fil muharramat sai suka auka cikin haramun muka wayance suka ce ba sai ka nemi abinci ba tunda ma ba bukatar abinci amma kuma dole adam ya rayu karshe suka gajiya kuma ga su da talauci sai suka koma kuma suna hila wajen neman abin duniya ko ba haka bane suka tsirge madadin sufanci madadin tsoron Allah suka koma bin hanyoyi na hila don samun abin duniya kaga wannan da a ce sun yalwata wa kansu tun farko su to sun halatta abinda Allah ya halatta sun yi sana'a sun yi aiki da sauransu ba za su kai ga hila cikin addini ba haka nan ruhbanawa sai suka auka ma'anihin zinace zinace Muhammad Godo ba cikin littafin mazahibu fikriya mu'asira yana ambata cewa abubuwan kunya da yawa sun faru a kasashen turawa ne ko a makamantan su saboda an samu lalata da yawa tsakanin ruhbanawa maza da mata fada ba da maza da sun haramta aure wanda ke shine fitara kagan to su koma kuma suna zagawa suna lalata abin kunya abin fallasa to musulunci yana kallon wayannan abubuwan duka wa fariqan akhara kadana su haqqar ruhi wani bangaren kuma sai suka manta da haƙin ruhi su kuma gangar jiki kawai su ne mafi yawa da rayuwar kafirai a haka take in ba kamar wahami irin na ruhbanawa din ba fakanat ma'ishatuhum danka to sai rayuwar su ta zama kunci ta yaya wanda ya saka ma gangar jiki ragama rayuwar su za ta zama cikin kunci eh lalle haka ne domin bukatunsa za su yawa su fi karfinsa eh su fi karfin samun sala Allah ko kuma amma yana da samun da yawa kullun yana cikin dawainiya ta ainiya zai biya bukata kaza kullun abu na jin dadi na kululuwa a cikin sa yake ta kokari saboda haka sai zama a cikin wahala yake kullun amma inda ya tsakaita yayi iktisadi to zai sama wa kansa hutu na abubuwa da ba su zama lalle ba sai bayan ba ma bukata kawo su balle ma a matsawa kai don neman su a takaice dai karanta musulunci ita ce ainihin wasadiya komai a tsaya matsayi matsakaici a baiwa gangar jiki bukatunta sannan a baiwa ruhi bukatarsa kamar haka a dukkan mu'amala da mutum zai yi da jama'a yawa mutum kada ya zurfafa ta janibin san ransa kuma kada ya manta da cewa akwai haƙƙin kansa ko na iyalansa matsayi matsakaici to shine wanda za a iya rayuwa da shi duk da akwai abin da ake kira misaliya al-hissisatul khamisa wata sifa ta musamman da musulunci karanta musulunci ta halaye take banta da ita ita ce al-waqi'iyya dabbakuwa ko dabbakawa a aikace shine waqi'iyya dabbakawa a aikace misaliya shine abin da za a fade shi ya kai matuƙa ba kowa zai iya dabbaka shi ba amma waqi'iyya ita ce duk wanda ya himmatu to zai iya dabbaka waɗannan al'amura dabbaka al'amura aikace wa hazihi al-akhlaq waɗannan halaye na musulunci laysat khayalan ba wai wani tunani ne da yake yawo a zakata ba au awhaman ko waɗansu tunani suke yawo a hankula ba ya wala asara lahu fil waqi'il mahsus amma wanda babu tasirin wannan abin da ke faruwa aikace a zahiri ba abubuwan da ake karantarwa ake cewa a yi su a musulunci ta janibin halaye ba wani abu ne wanda ya fi karfin a dabbaka shi ba sai dai kawai a yi hasashensa ko a yi tunaninsa ba a'a wala sha'ana lahu bil afradi wal jama'at wai amma baya da sha'ani ga ɗaiɗaikun mutane ko jama'a da yawa karantarwar ba haka take ba ta halaye a musulunci ba abu ne wanda sai dai kawai a saka shi a zuciya ko a ƙwaƙwalwa ba amma ba zai dabbaku ba kama na rahu fil akhlaqi inda ruma kamar yadda za mu ga haka ɗin a karantarwar halaye a wajen rumawa turawa kenan ko misali masana falsafa za su rubuta su karantar da abubuwa masu ban sha'awa sosai amma ba zai waɗanda ba za su ɗabbaku ba ha bal innal mu'mina mudalabun biha ha shi mu'mini ana neman sa da ɗabbaka waɗannan halayen saboda ma ba ai umarni da yayi wani abu da ya shallake ya wuce ikonsa ba abinda zai gagari ainihin kokarinsa ba, an umarce shi ne da yayi abinda zai iya, abinda Allah ta'ala ya bashi tanadin dabbaka shi da aiwatar da shi, musabun ala filiha, za a saka masa kuma akan aikata waɗannan al'amura na kyawawan halaye, mu'aqaban ala tarkiha, har ma za a yi masa horo akan barin su, idan barin waɗannan kyawawan halaye ya bari zuwa ga laifi da za a yi horo akai, misali rashin insaniya, rashin tausayi, rashin jinƙai, rashin mutuntaka ya janyo bai da tausayi har zalunci ya faru a tattare da shi, to ga wannan uquba za ta zo, uquba ta duniya da uquba ta lahira duka za su iya kasancewa. Saboda haka karantarwar musulunci dangane da halaye ta sifantu da waƙi'iyya, dabbakawa a aikace, shi yasa aka hana mai karantarwa ya karantar da abubuwan da sai dai shi ya karantar amma misali ba zai kokarin aikatawa ba, ko kuma ba zai nuna misali ba, don wannan sai ya wayi gari kawai an cusa wa mutane abubuwa a kwalen su, amma kuma ba a karantar da su ko tarbiyantar da su wajen dabbakawa ba. To asali waɗannan halaye a musulunci ba su gagari a dabbaka su ba. Wa qad shahada al-alamu akhlaq salafin, duniya duka ta gani, ta ga halayen magabatanmu, misali sahabbai, muhajirai da ansar, irin yanda suka yi da waɗanda suka biyo su ainihin da kyautatawa, irin yanda suka jajirce suka sadaukar da dukiyoyinsu wajen jihadi, wajen yaɗa ilimi, wajen karɓar baƙi, musamman lokacin da muhajirai suka koma Madina wurin ansar, hakanan dai suka yi ta yi ciyar da dukiya da makamantan waɗannan. Walam yunkirha ahadun, ba wanda ya inkarin waɗannan halayen, hasali ma sun zama abin burgewa, abin ƙayatarwa, lal qudama walal muhdasuna minhum, ko mutanen dadatan ko mutanen yawayo daga cikin mutane, ba wanda ya ce irin waɗannan halaye na magabatanmu ba halaye na ƙwarai ba. Har izuwa yau za ka samu daga cikin waɗanda suke da nau'in adalci, hatta daga cikin turawa da ba musulmai ba ne ko makamantansu, suna ambatan cewa irin halayen da musulmai suka ɗabbaƙa musulman farko, to waɗannan halaye ne na gari abin yabo, sai dai kawai shakawa ta sa su ɗin su ƙi karɓar musulunci ko kuma su ƙi ainihin ɗabbaƙa irin waɗannan halayen saboda zalunci irin na ɗan adam. Al-kistisatu sadisa, wata sifa ta musamman ta shida da karantarwar musulunci take ɓanta da ita, wato ita ce al-misaliya, wato kaiwa matuƙa wajen nagarta har a ga cewa abin tamkar wato ba mai ɗabbaƙuwa ba ne, alhali yana iya ɗabbaƙuwa ga ainihin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ƙarfin imani, shi ne misali. Duk ka san idan aka ce abin buga misali, to na ƙololo ake buga misali da shi ko? Yawwa. To wa akhlaqul islami ammatan, halayen musulunci ga baki ɗaya dai ta tamayyazu bil misaliya, wato suna bambanta daga halaye ko karantarwar halaye a waɗansu addinan da cewa halaye ne na buga misali, halaye ne da suka kai matuƙa, kuma sai wanda ya samu tarbiya zuciyarsa aka wanke ta da ƙarfin imani da ilimi, to zai kai ga wannan. Wa ajlal akhlaqil islamiyya allati yattadihu fiha al-misaliyya khuluqul ithar, mafi bayyanar halaye na musulunci waɗanda misaliyar kaiwa matuƙa wajen nagarta ɗin ke bayyana a cikinsu, to shine khuluqul isar, hali irin na isari, fifita buƙatar ƴan uwa akan buƙatar kai. Wato wani abu mafi bayyana daga halaye na musulunci wanda wannan misaliyar kaiwa matuƙa wajen buga misali, yawwa, nuna abin misali wajen kyau da nagarta, to shine hali irin na isari kasan adam yadda yake a wajen san kansa san rai galibi san ran nan san kan nan shike janyo duka matsaloli dai yanzu abubuwa da ake ciki yanzu san kai din ne fifita buƙatar kai har ma wace ba ta gaskiya ba idan mutum zai amfani da dama ko karfin da yake da shi har ya iya tabo haƙin da ba nasa ba ma ashe yake ayin bata al'amarin rayuwa ya kawo zalunci ya danne haƙoƙi to shi kuma isari a karantar musulunci shine haƙinka abinda yake naka nema amma sai ka lura da dan uwanka cewa yana da bukata kamar taka ko fiye da taka wani lokaci ma har ƙasa da taka amma kuma saboda neman yardar Allah saboda ƙarfi na ukuwa da imani sai kai ka haƙura ka bashi to kaga wannan karantawa ce ta musulunci wadda ta kai ƙololuwa wasu ma sai su ga kamar ba zai iya dabba kowa ba saboda abin yayi musu nauyi da yawa qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wayu usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita buƙatar ƴan uwansu akan buƙatar kawunansu ko da a ce ko suna da tsananin buƙatuwa zuwa ga wannan abin da za su bayar Allah ta'ala yana yabo ne akan ansar walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Allah ta'ala yana yabon sahabbai ansar da suke zaune a gidan hijira Madina kenan waɗanda suka karbi suka tarbi sahabbai muhajirai da suka zo suka karbe su hannu biyu kuma ba su samu wani kunci ba daga zuwan su cewa sun kutso mana sun zo sun dame mu ko ba sa jin wata damuwa duk abinda manzo Allah sama ya samu na dukiya ya baiwa waɗannan muhajirai saboda buƙatar su ko su ba a ba su ba saboda sun san waɗannan suna da matakar buƙata yanzu baki ne ba su zama saukai ba su kaza da kaza da kaza har ma su kansu ma a cikin dukiyoyin kansu ma suna isar su fili da buƙatar ta ƴan uwansu muhajirai akan buƙatar su ko da suna cikin buƙata akwai abinda aka samu na ruwayan hadisi da suka karfafi wannan misali wani bako da yazo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yace yana cikin matakar wahala yace yana bukata a taimake shi aka tambaye cewa ko akwai wani sahabi da zai je ya kai shi gidansa ya bashi liyafa wato abincin bako to duka dai da yake yanayin ana cikin tsanani to sai ya zama a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu gidan yawancin sahabbai ba ce sai wani ya ce to ita maza ya ce su zo su tafi to shi ma gidan nasa abincinsu ne na da su da yaransu kawai misali ba wani abu sama da haka to amma dai saboda wannan bakon na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hakuri ya hakutar da iyalan nasa suka ciyar da wannan bakon shi bai ce matarsa ba ta ci ba to shi ne lokacin da yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala yayi mamakin yanda kuka yi to shine anan ma dai an kawo wannan aya to misalan irin wannan sun faru da yawa wal misaliyatu wadihatun fi khuluqil afwi was safhi misaliya wato hali na buga misali wanda ya kai matuka cikin nagarta da kyau a bayyane yake yana bayyana a halin yafewa da rangwame qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani siyaki da yake yabo ga waɗansu bayan Allah da ya tanada musu aljanna da fadinta kamar fadin sammai bakwai ne da kasai to daga cikin aikin da matancanta shiga aljannar mai wannan fadi da yalwa din Allah ta'ala ce wal kazimina al ghaiza wal afina anin nas kuma waɗanda suke hadiye fushi kuma suna yafe wa mutane wallahu yuhibbul muhsinin kuma Allah yana son masu kyautatawa in ka ji algaiz wato an tafasa mutum da fusa an fusata shi ayyalansa ne a makota ne abokan mu'amala ne to amma ya hadiye fushin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa wanda ya hadiye fushi bayan ko yana da ikon ya zartar da shi ma'ana yana iya daukan mataki akan wanda ya fusata shi za a kira shi ranar tashin alkiyama a ce masa ga horon yin nan zaɓi wacce ta yi ma sakamakon wani to kaga shi ya ci riba ko yawwa kama shi ɗan a lokacin zai dinga azalzalan mutane cewa saboda me yawa kana jin tsoron sa kenan ka gajiya kenan ai ba zaka ba da kanka kenan saboda haka sai ya samu tun aikin ashawan lokaci ba zai tsaya ma a iya inda ya kamata ya tsaya ba wa kala ta'ala wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma aqabtum bi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin kuma idan za ku yi hukuba wato ramuwar gayya to ku rama ku tankwacin abin da aka yi muku shi na cutarwa amma falalle idan kuka yi hakuri to wannan hakuri shi ne mafi alkhairi ga masu hakuri wanda iya danne abin ya hadiye shi ya yi hakuri to wannan shi ne mafi alkhairi a gare shi wa kala ta'ala wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi al-umur kuma lalle wanda ya hakuri ya gabarta to lalle wannan yana daga cikin muhimman al'amura da aka yi umarni da su ake kwadaitarwa a kansu bayan da ya halatta waje za a sayyatin sayyatun misluha sakamakon mummuna in har ba za a yi hakurin ba to a rama kwatankwacin sa to amma fa wanda ya hakuri ya gafarta ya yafe to wannan shi yana daga cikin abubuwa muhimmai da aka yi umarni da su abu layis a samar kandi yana hakaitowa cewa zamanin da can wani mutum babban mutum ne yana zaune da mutane abokai to sai baiwa aka ce baiwa ta kawo abinci ta zo da abinci kuma ga sharbebiyar rigarsa ya baje hakan sai kuskure sa sai tantube sai ta fara masa miya akan rigar dasa sai ya fusata sosai to shine sai ta karanta masa wannan wal kazimin al ghaiza masu hadiye fushi sai ce kar kazamto ghaizi ce na hadiye fushi na sai kara ce wal afina anin nasi sai ce kar afautu anki na yafe miki ta kara da cewa wallahi hibbul muslimin Allah yana son masu kyautatawa sai ce kad ahsantu ilayki izhabi fa anti hurratun li wajhi Allah sai na kyautata miki ki tafi ma kin zama iya saboda Allah to kaga wannan misali ya ce ba kowa ne zai yin haka ba amma imani iya kai matuka da dabbaka karanta alqur'ani kaga da haka Allah kada ya san shi ko matsayin da ya samu a gurin Allah madaukakin sarki wanda ya yanta baiwa ko bawa yanda ya yanta shi daga zillar bauta haka Allah zai yanta shi kuma daga wuta ya yanta gabansa to musamman ma bayan da aka cutar da shi ne zai iya dukan mata dukan tsiya ko ya wahalar da ita ko ya mata mummunan fada da sauransu to amma bai yi ba sakamako ne ya yafe to kaga wannan ya cancanci irin wancan sakamako da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada za a yi wa masu hadiye fushi ranar tashin kiyama to Allah ta'ala ya bamu iko na aikata irin wannan abubuwa wa fi hadha dar'un lisayati bil hasana cikin wannan akwai tunkude mummuna da kikkiawa amma an nuna na maka sai ka kyautata to yin haka kuma sau da yawa yana rarrashin wanda ma yake gaba da kai sai ya dawo sassauta sai ya zamanto waliyun hamim yawa sai zama masoyi kamammi saboda ka nuna halin da ka sa cikin ya ji kunyar kansa da kansa sau da yawa inda a ce mutane suna kokari irin wannan to alaƙokin su za su yi kyau da ƙarfi Allah ka ba mu iko wamin ajabi ma karatu fi misaliyatin ihsas bil akarin yana daga mafi ban mamaki na wani abu da na taɓa karantawa dangane da kaiwa matuƙa wajen kulawa da damuwar wa'ansu shi ma wani nau'i ne na ihsari abinda kasancewa in ka yi shi ko da ja'izi ne gare ka amma zai jawo damuwa ga wani to kai kokarin kar ma ka yi shi ko kautar da shi saboda kar ya damu wato ba dukkanin haƙoƙinka ko damar ka ce zaka yi amfani da ita ba sai ka lura da shi'uri na wa'ansu wannan shine abin da ake so wannan mai daga kuma daga cikin misaliya anna rajulan tazawwaja mar'atan cewa wani mutum ne ya aure wata mata falamma dakhalat alayhi ra'a biha aljudra lokacin da ta shiga wajensa sai ya ga maruru tare da ita irin misali wuri ya kumbura haka yake anin wa bajewa wanda kuma mace wadda take da matakar bukatar ta fito da mashar na kwalliya haka da kyau to ta san wato an san cewa ba za ta so mijinta ya ganta da wannan ba faqala da yaga haka sai yace ishtakaitu ayni sai yace ido na yana wato ba da lafiyar ido summa qala sanna yace amiyat yace idan ma ya makance wai baya gani fa bada 20 sanatan matat bayan shekaru 20 suna zaune bai nuna mata ma ya fahimci cewa tana da irin wannan aibi ba Allah ya mata rasuwa walam ta'lam annahu basirun amma ita bata gane bata san cewa shi mai gani bane ba kullun nuna mata yake yi kamar makaho ne shi dan karwai ya gane wata gane cewa ya ga aibinta wani abu nata na jin kanta ko jin cewa ita kamila ce ya rabu faqila lahu bi zalika sakata masa amma me yasa ka wanda kanka duk wannan qala fa qala sai yace karitu an yuhzina haruyati limabiha wai ban so bane ta yi bakin ciki sakamakon gani na dangane da abin da take da shi na aibi faqila lahu sakata masa sabaqtal fityan lalle ka tsere ma samari ko mutane ala kulli halin wato irin wannan shi abin shi abin da ake cewa misaliya mawuyaci ne wannan ayya dabbaka shi ko yawa to amma dai akalla ko da mutum ba zai kaiwa ga irin wannan afa din ba ufuk din matakin ba to a mataki abinda mutum zai iya yi to mutum ya dinga wato kokarin daddane wasu abubuwan domin ya yalwata ma ainihin waɗansu musamman kamar a ce iyalansa misali waɗansu da yake tare da su da suke da girman haƙi a tattare da shi ya zama shi gwamnati jure wato ɗaci da matsi na wasu abubuwan ya yalwata ma wasu to gargada haka sai Allah kuma ya yalwata masa cikin rahamarsa duniya da lahiyar amma idan san rai ya riga yayi yawa aka sakan ma zuciya ragama to kuma sai al'amarin ya gagar wal misaliyatu fil hilmi naraha fi hadha al mawqif wani abun buga misali wajen hakuri da bin abu sannu za mu ga wannan a wannan matsayi ko wannan mataki qila lil ahnaf ibn qais an fada wani bawan Allah ahnaf ibn qais babban tabi'i ne wasu ma suna cewa yana da suhuba amma da abin da yafi shahara cewa tabi'i ne ahnaf ibn qais ana buga misali da shi matuka wajen wato yawan hakuri kamar yanda ake buga misali da Hatim al-Tha'i a wajen yawan kyauta mimman ta'allamta al-hilma aka ce masa a wurin waka koyi wannan hakurin naka qala sai yace min Qais ibn Asim yace daga wani bawan Allah mai suna Qais dan Asim kila aka ce masa wa ma balaga min hilmi to aka ce masa to menene matakin da ya kai dangane da hakurin nasa قال الاحنف احنف دان قيس yake cewa bainama huwa jalisun fi dari yana cikin zama yana zaune yayin da yake zaune a gidansa yana cikin zama iz atat hujariyatun lahu bi safudin alaihi shiwa a lokacin nan wata kuyanga tasa sai ta zo masa da wani sandan karfe wanda ake gashi da shi sandan gashi alaihiwa akan wannan sandan gashi na karfi akwai gasasshen nama wato tana dauko shi daga kan wuta sai ta kawo gaban sa to cikin tsautsayi fasa kadar safu da miyabiya sai wannan karfin gashi sai ya kubce daga hannunta ya fadi fawqa alamin sagirin lam sai ya fada akan wani yaro dan karami dan sa karami fama ta filhan yaron ya mutu nan take fa khafatin ziyaratu khawfan shadidan sai wannan kuyanga ta ji tsoro mai tsanani dangane da abin da zai yi mata fa qala laha qaisun sai qais yace mata la takhafi kada ki ji tsoro anti hurratu liwajhi llahi ta'ala kije ke ya ce ma saboda Allah madaukakin sarki aga wannan ya wuce misalin wancan ma da na bayar dazu da aka ambata eh to wannan wani abu ne saboda mutumin da imani da kaddara imaninsa da kaddara ya kai gaya zai iya irin wannan mutumin da yake da tausayi yake kuma fatan samun gafara Allah da afuwarsa shi ma in yayi afuwa tunda ya san cewa ba da gangantai wannan abun ba kaddara ce kawai ta zo da aka shi aka jarraba saboda haka yanzu Allah zai ga hakurinsa yawa in ya kama ta yi mata duka ko mata zai ko mata wulakanta ta to kaga kamar bai natsu ba da abinda Allah ya jarrabe shi da shi tunda ita ma cikin damuwa take dangane da faruwar abin sau sau da yawa wani abu naka iyalanka suna kokarin misali su kyautata maka plus din ka na shayi za a kawo azuba sai kawai sai ya bari ya fashe kikanin sai ka tada masifa da zakami kai an baza maka saboda tunaninka yanzu dubin ka 8 ko 10 sun mutu idan kana son wani a to haka Allah ya kaddara dan me zaka fusata da wannan kadamu ka harzuka alhali a yunkurin kyautata maka Allah ya kawo wannan kuma ko a hannunka ne abin zai faru to ko ga ƴaƴanmu ko ga iyalanmu hakan na faruwa ko yaran to abin da ya kamata shine mutun ya danne ya tausaya shi kansa wanda abin ya faru a gare shi damuwar yake to saboda ka zo kuma ka yi masa sababi da masifa saboda ba abu ne da bai dace ba to wa hadha masalun misaliyun fil judi was saha ga wani misali abin wanda yake ya kai matuƙa abin buga misali wajen yawan kyauta da sakin hannu har ila yau kana Qais ibn Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu ma min al-ajwad al-ma'rufin an samu ni bawan Allah mai suna Qais dan Sa'd dan Ubada Sa'd dan Ubada yana cikin manyan sahabbai a Madina ya kasance dan sa Qais Allah ya bada su yana cikin mutane masu yawan kyauta sanannu akwai mutanen da Allah ta'ala yake musu ba yake yi musu baiwa da cewa dukiya ba wata aba ce a wurin su ba da za ta shagaltar da su ko kuma su damu da ita duk abin da Allah ta'ala ya ba su na alkhairi to su ma kokari suke su bayar sai Allah kuma ya ta bayarwa yayi ta ba su amma an faktu min shay'in fa huwa yukhlifuhu wanda da Allah ya ba shi hannu sakakke to yafi jin dadi a rayuwarsa to yana cikin irin wayannan hatta annahu marida maratan har cewa ya taba rashin lafiya a wani lokaci fastabda ikwanahu fil iyada to sai yaga nawar ɗan uwansa wajen zuwa gaishe shi sai yaga misali sun jinkirta yace a ya me yasa yaga ɗan uwa da ya kamata su yi cikirin da su ta zuwa dan duba shi amma kuma ba su zo ba da yawa fasala anhum sai ya tambaya a game da su me yasa su wane ba su zo ba faqalu suka ce innahum kanu yastahayuna mimma laka alaihi min ad-dayn ai suna jin kunyar zuwa ne saboda bashin da kake bin su wani ma an dade bashin yayi alƙawari bai samu ya zo ya cika ba baya son ya zo kai ido hudu da shi nauyin basu sukan da kake bin su ne yasa haka kaga wannan yana nuna cewa yana da samaha banda kyauta da sadaka da yake kuma yana ba da bashi yana tallafawa da bashi taimakawa da bashi to wannan halayya ce ta mutanen kirki yawa kamar yanda biyan bashi halayya ce ta mutane na gari a wannan zamani na abubuwa sun tabe da yawa sai ka tarar mutane da yawa suna da ruwa kamar yanda mabukata kuma da yawa suna da nuna kwadai a zamanin magabata kuma zaka tarar akwai kanewa a bari nuna kwadai sannan akwai kuma yawan kokarin bayarwa daga masu shi to kaga an samu balance an samu tawazu shi mara shi da uwa ya nuna maka bukata shi kuma mai shi yana da nuna wato hasa yana hasato ya kamata wani a taimake shi ba sai ka misali je ka roƙa ba daga shafin fuskar ka da yanayinka za a iya gane kai mabukaci ne to kaga sai aka zauna lafiya da abubuwa suka tabarbare sai ya zama masu shi ba ruwansu da duba mara shi marasa shi su taimaka su kuma marasa shi su ba dangana ta kama ba ta kama ba ana nema ana ta tambaya to har ta zo ga yawan karɓar bashi wani lokaci ma wanda ya fi ƙarfin mutum ba zai iya biya ba abin da ya sa sau da yawa masu dukiya suke riƙe dukiyoyinsu abubuwa ne ba su tafi daidai ba amma asali masu dukiya su taimaka da bashi da jari sannan marasa dukiya su kuma da su karɓa su yi ƙoƙarin biya to sai dai kuma aka sai na iya samuwa mutum ya kasa biya to shi ne faƙala sai shi Qais ibn Sa'd ibn Ubada ya ce akhazallahu malan yamna'ul ikhwana min aziyara. Yace Allah wadan wata dukiya da za ta hana ƴan uwa su zo ziyarta ƴan uwan su. Inda idan maganar dukiya da nake bin su ne ba za su iya zuwa su ziyarce ni ba suna jin kunya. Yace a wannan dukiya bata yi ba. Misali wai ba za ta shiga tsakanin mu da ƴan uwa ba. Summa amara munadiyan yunadi. Sannan sai umarci mai kira ya shelanta. Ya umarci wani da ya shelanta. Faqal aha yace man kana liqaisin alaihi malun fa huwa minhu fi hillin. Duk wanda ya san Kaisu yana da wata dukiya a kansa yana bin sa bashi, to ya sani daga yau an halatta masa an yafe masa. Duk wanda Kaisu ke bi bashi to an yafe masa. Fama amsa hatta kusirat atabatu babi. Ayyamma bata yi ba har sai da aka karye dokin kofarsa. Li kasarati man adahu, saboda yawan waɗanda suka zo ganshe shi. Dama ta samu mara da ake kai shekara guda kenan ka ce za ka je ka yi jari, to ya shiru ka ce za ka yi kaza, shiru baka zo ba. To amma yanzu an ce an yafe, saboda haka sai mutane suka yi ta tururuwa suna zuwa. Ibnul Qayyim ya ambaci wannan a cikin Madarijus Salikin. To malamai da dama sun ambaci wannan. Wakila an ce a wata riwaya inna Harunar Rashida ba sa ila al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah 500 dinari. Harunar Rashid wani sarki a zamanin Banu wa'annan sarakunan ba Banu Umayya nake so in ce ba, al-Abbasiyun. Bayan Banu abin nan Banu Umayya sun gama mulkin su a shekara ta 132 na hijira, sai wato Abbasiyin su kama. To shi Harunar Rashid yana cikin sarakunan su zamanin su Imam Malik. Ba sa ila al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah 500 dinar. Ya aika wa Imam Malik dan Anas dinari 500 na tallafi. Lokacin sarakuna suna lura da malamai da suka shagaltu da hidimar ilimi, cewa ba zai yi da yawan su iya gudanar da kasuwanci ba, allahumma illa waɗanda suke da dukiya da za su sa ta a hannun waɗansu a juya wanda ba duka ba. To saboda haka sukan tallafa musu da dukiya lokaci zuwa lokaci. To ya aika wa Imam Malik bin Anas dinari 500, wanda kasan dukiya ce mai yawa a lokacin. Rabin diyar mutum, diyar rai, in mace ce ma diyar ta cikakkiya kenan. Fa balaga zalika laysa ibn Sa'd, sai wannan labari ya kai ga wani babban malami da ake kira Lays dan Sa'd. Babban malami ne a kasar Misra asalinsa, babban malami ne shi ma mai fatawa. Fa arsala ilayhi 1000 dinari, to sai Lays ibn Sa'd ya aika wa Imam Malik dinari 2000 shi kuma tallafi. Fa gadi da Harunar Rashid, Harunar Rashid sai ya fusata wa kala lilaysa ibn Sa'd, ya fada wa Lays ibn Sa'd inni adaitu 500, ni na bai Imam Malik tallafi na na bai wa Lays ibn Sa'd tallafi na dinari 500. Fa kaifa tu'dihi 1000 wa anta ahadu afradi ra'iyati, taya za ka bashi 2000 dinari 2000 kaninka ne, alhali kai ɗaya ne daga ɗaiɗaikun talakawa na. Fa ajaban Lays ya bada amsa, ya amiral mu'minin ya ce, ya sarkin mu'minin, inna li yawmina dakhali kullu yawmin 1000 dinar, ina da kuɗin shiga kullum dinari 2000 suke shigo min. Ka san kasuwanci a lokacin yana da albarka. Wannan zinuban da sako da yawa da ake da rashin gaskiya sun ragewa kasuwanci albarka. Wannan tabbas ne. Saka mutum yana rike da miliyan 10 miliyan kaza, amma da kyare yake cefa ne, sai ya dinga taba jari wani lokaci saboda abubuwa da yawa. Amma a da mutum yana da 1000 kaɗan, yana da jaka kaɗan, amma ya dukiyar ta rufa masa asiri, ta rufa wasu ma da yawa haka. Wanda duk ya san wannan, ya san wannan shekaru da dama a baya, dukiya 'yar kaɗan to sai kaga rufin asiri da take yi wa masu ita tafi dukiyoyi da yawa yanzu dake hannun mutane saboda abuwa da yawa da suka shigo wa mutane to babu mamaki ga wanda Allah ya yalwata dukiyarsa din a samu irin wannan kamar yadda a yanzu ma akwai wanda Allah ya ba su jari mai karfi mai yawa kuma sai albarka a kasuwancin da suke samu miliyoyi kusan kullum to yace yana samun dinari dubu kullum yace ina da kudin shiga kullum dinari dubu fastahayitu an udiya misla maliki min anas aqalla min dakhli yawmin saboda haka naji kunyar ko nake jin kunyar a ce kamar imamu malik dan anas na bashi aqalla abinda ya gaza wai kudin shiga na wato na rana daya a ce kamar imamu malik zan bashi tallafi bai kai ma tallafin abinda bai kai kudin shiga na wuni guda ba ai wannan akwai abin kunya a ciki to kaga duka wannan yanayi ne na yawan kyauta da sakin hannu wanda abin buga misali ne akwai wata kisa da Ibn al-Jawzi rahimahullah ko kuma ince labari irin wannan ya fada a littafin Uyum al-Hikayat yake cewa Abdullahi dan Mubarak wanda yake shi ma tsara ne na su Imam Malik tare suka yi zamani shi ma Allah ya ba shi dukiya mai yawa ana yi masa kasuwanci shi dama rayuwarsa rabi shekara ɗaya sai ya tafi ta jihadi shekara guda kuma sai ya zauna yana rubutun ilimi yana karantarwa haka ya rayuwarsa kuma yana da dukiya mai yawa wacce ake kasuwanci da ita yace to wannan kasuwancin kawai bai da bukatar sai an ta bunkasa dukiyar haka to amma abin da yake yi da ita waɗansu malamai ne guda hudu waɗanda ya gamsu da yadda suke suka dukufa da karantar da al'umma yace domin ya rike su kawai yake wannan kasuwancin to kaga wannan misali ya ce madadin aita tara dukiyar aita tara ta da mun kasata to sai ya ce abinda yasa ake ta wannan kasuwancin kenan man ba haka ba abinda ke shigowa kadan daga dukiyar ma ya ishe shi a rayuwarsa amma waɗannan ya rike musu rayuwarsu don su yi wa addinin musulunci hidima salahuddin masalun a'la fi tasamuhim al'ada na wa kana laysa la yatakallamu kulla yawmin hatta tasaddaqa ala 360 miskinan laysa ya kasance baya magana wato a kullum wato kafin ya fito ya fara harkoki da jama'a yawa to sai ya yi sadaka ga miskinai 360 kamar yawan gabobin sa akwai wani hadisi ke cewa mutum yana da gabobi 360 wanda kullum ana son mutum ya yi sadaka wani gari domin godiya ga Allah a kansu yan sadaka da dukiya ba ta samu dato a ayyukan alheri tasbihi zikiri hamdala hailala da sauransu to shi sadaka da dukiyar sai ya yi sadaka ga miskinai 360 akwai misalin wannan da yawa salahuddin masalun ala fi tasamuhi ma al'ada a yi kurmu karasa wannan dan kissar su siyakin shi kenan salahuddin misali ne ma fi ɗaukaka maɗaukaki na sassauci tare da maƙiya ta samu shi ne rangume dama yana daga cikin halaye masu nagarta na musulunci waɗanda ake so ainihin a ɗabbaƙa su rangume sassauci tare da maƙiya wanda rabal islamu arwa al'amsilati fi tasamuhi ma al'ada musulunci ya buga mafi ƙayatarwar misalai dangane da rangume da sassauci tare da maƙiya kafirai wato su ne maƙiya dai da in aka yi ɗilaƙin al'ada maƙiya kafirai kenan wa min zalika yana daga cikin wannan annahu hina ma kana salahuddin al-ayyubi mashiyan fi turqati baitul maqdis cewa sarkin musulunci salahuddin al-ayyubi yana daga cikin jagororin musulunci da suka yi gwagwarmaya suka yi fada da kristoci jihadi a karni na shida karni na biyar zuwa na shida ya rayuwarsa to yayi jihadi mai tsanani sosai har Allah ya bashi nasara to yana tafiya a hanyoyin baitul maqdisi tituna baitul maqdisi birnin Qudus bada an fataha bayan yayi nasara akan kristoci ya fidda su daga baitul maqdisi taqaddama ilayhi rajulun nasraniyyun kabirus sinni to sai wani mutum ya zo gabansa wanda mutumin kirista ne mai yawan shekaru yu'alliqu saliban zahabiyan fi raqabati a lokacin ma yana rataye da sakandami wato cross zahabiyan na zinari ya raqabatihi a wuyansa ya wulakanta zinari a banza kenan wa qala lahu yace masa ayyuhal qa'id al'azim ya kai jagoran yaki mai girma ya kai komandan yaki mai girma laqad kutiba laka an-nasru ala a'da'ika lalle an baka nasara akan maƙiyanka falimaza lam tu'azzibhum me yasa baka azabtar da su ba walimaza lam tantaqi min me yasa baka ramo gayya akan su ba wata fa'al ma'ahum misla ma fa'alu ma'ak me yasa baka yi musu irin abin da suka yi muku ba lokacin da kristocin suka yi galaba akan musulmai sun cutar da musulmai sun karkashe mutane wa anta ta'lamu haqqan annahum atau kaseeran min al-faza'i alhali kana sane da cewa tabbas sun aikata da yawa daga abubuwan dan tsoro abubuwa na tashin hankali faza'i abubuwa na tashin hankali sun yi wannan da yawa wa nahabul amwal sun wawashe dukiyoyi wa qatalun nisaa wal atfal sun kashe mata sun kashe yara war rijal sun kashe mazaje yana ma fatahu baitul maqdis lokacin da suka yi nasara akan mutanen baitul maqdis ka san sun yi wannan to yanzu tunda Allah ta'ala ya dawo da nasara a hannunka me yasa baka yi ramuwar gayya akan su irin yadda suka yi ba to amma shi musulmi kullum ko a irin wannan din ne ko a mu'amalarsa da wani ne shi ba wai yana huce haushinsa bane da abin da zuciya ko ɗan suke ba musulunci yake dubawa neman yardar Allah yake yi fa qala salahuddin sai salahuddin yace ayyuhal shaykh yace ya kai dattijo inna dini yamna'uni min ta'zibi ayi insan lalle addini na yana hana ni azabtar da kowane irin mutum babu tunani babu manufa ta azabtar da mutane wajen azabtarwa a tsari na musulunci shi yasa ko jihadi a tsari yake a jihadi na musulunci ba maganar ainihin misali a kashe mata a kashe yara ko a kashe tsoffi duk musulunci ya hana wannan ko da wanda ma ba tsohon bane wanda ya keɓe kansa tun ibada yake ba ruwansa bai shigo fagen ba ba a tadda shi amma wanda ya fito yake yarda a tattauna yadda za a samu fahimtar juna a kullar yarjejeniya ta zaman amana yace lalle sai fada za a yi to kaga wannan ko ba za a kulle hannaye ba ya gama da mutane to dole sai a fafata wanda Allah ya ba nasara shikenan to amma tsarin akwai jin kai akwai dakta ko akwai sani ya kamata tsari na jihadi na musulunci to shine abin da yake nufi wa damiri yamna'uni min al-intiqam kuma zuciyata ainihin wato tana hana ni in ce zan yi abu don ramuwar gayya wato zuciya mai imani zata tana hana ni a ce zan yi ramuwar gayya walan af'ala misla ma fa'alu ba zan irin abin da suka yi ba fa qala lahu shaykh dattijo yace masa wa hal dinukum yamna'ukum min al-intiqami min qaumin bada'ukum bil adawa shin addinin ku yana hana ku ramuwar gayya ga mutanen da suka fara yi muku adawa wa azabu qaumakum bi anwa'il azab kullaha kuma ku suka azabtar da mutanen ku da dangogin azaba duka fa qala lahu salahuddin sai salahuddin yace masa na'am yace eh inna dinana yamna'una an naf'ala misla a'da'ina fi inadi addinin mu yana hana mu mu aikata kwatankwacin abinda maƙiyanmu suka yi a cikin taurin kansu da shishiginsu waya amuruna an nakuna awfiya a bil udina yana umartar mu da mu kasance masu cikawa ga alƙawuranmu wa anna afuwa amman asa ilaina kuma mu yafi ma wanda ya munana mana wa nasfaha amman aznaba inda alƙudura kuma mu rangame a barin ko ga wanda ya mana laifi in mun samu iko ai yanzu ya riga ya samu iko ya samu galaba inda ana fafata yakin ne ba zai shiru ba ai ya iyakar kokarin sa wajen mai da martani wajen fafatawa da su amma yanzu tunda Allah ya riga ya bashi nasara ya karbe ragama to magana kuma yace bari yayi wani abu kuma na huce haushi wannan babu godiya ga Allah subhanahu wataala ko babu nuna halayyarta musulunci ai manzo Allah ya sa mashi ya fara yin haka ko ba haka ba a lokacin da ya bude makka menene mushrikan makka ba su yi ba gare shi sun kashe masa jama'a sun yi masa kowane irin abu na cin zarafi har ma suka tilasta sahabbansa da shi din kansa suka bar makka duk da cewa yana waiwaye yana kallon makka amma ya ce dole aka fitar da mu muka fita to amma Allah ta'ala da ya dawo da shi bayan shekaru misali in ce shekara ta 8 ne bayan hijira aka yi fatahu makka ka gani to karshe ai abin da ya tara su yace ne muke tsammani zan muku kace abinda muke tsammani alheri zaka mana kai dan uwa ne mai alheri dan uwa mai alheri yace ku je an sake ku an sallame ku ba wani kushewa akan ku misali kaga sai ya bar su haka nan kamar da Yusuf alaihi salam yayi ko yace la tasjiba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum ko arhamar rahimin haka shi ma ba kaidin da ba sai ba amma da ya samu iko al'afu inda al-maqdara hali ne na mutanen kirki mutanen kwarai nan ba za a kawo maganan misali jaza sai ta sai ta musuwa wani aqadtu fa'aqibu misl ma uqibtum bihi ba an mutu wannan zangon ai tunda yanzu kan an zo ga nasara to yanzu bari a nuna halayya ta gari ta kololuwa wannan shine abin da yake nufi fa qala shehu sai tsohon yace ni'mat dinu dinuku kai madalla da addini nan naku wa inni ahmadullaha ala an hadani ila ma fihi khairi fi ayyamil akhir yace kuma na godiya ga Allah madaukakin sarki akan ya shiryar da ni zuwa ga abin da zai zama alheri gare ni a cikin kwanaki na karshe rayuwa ta ta kafi min hazil hayat a wannan rayuwa ga zama bayan ya tsufa ne summa sa'ala sannan ya tambaya wa ma za yaf'alu man yuridu dukhula fi dinikum kuma wanda yake son shiga cikin addinin naku addinin musulunci menene yake zai yi ya shiga addini kaga mu'amala ta gari da shi Salahuddin ya nuna tare da al'ummarsa ya ja hankalinsa ba tare da wata tursasawa ba fa qala lahu Salahuddin yace masa yu'minu bi anna Allah wahid zai imani ya cewa Allah ɗaya ne wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulu kuma annabi Muhammad tsira da annabi Allah sabbata a gare shi manzansa ne mana kalmar la ilaha illallah Muhammadur rasulullah wa yaf'alu ma amara Allah bi wa yabta'idu amma nahaa Allah anhu ya aikata abinda Allah ya umarni da shi kuma ya nisanci abinda Allah ya hana inda zalika aslama shayku a lokacin ne wannan tsoho ya musulunta wa hasuna islamuhu ko wa hasana islamu ya gyara musuluncin nasa wa aslama ma'ahu kaseerun min abna'i qaumihi daragbatin kuma da yawa daga cikin mutanen yan uwansa suka musulunta da san ransu wato ma'ana da gamsuwarsu ayin musulmai za su yi abin da ya kamata na gwada halaye da karantarwa ta musulunci musamman ta janibin mu'amala wallahi ba su bukatar su yi maganganu da yawa sawan ko a tsakanin junansu ne tsakanin sunna da bid'a ko tsakanin su kafirai da wanda ba wato musulmai da kafirai in za a yi abin mu'amala ta gari kuma musulmai su nuna babu rahama a tsakanin junansu ma su yi abubuwa na tasarrufi wanda samsan musulunci bai zo da shi ba a dinga jefa makamai a tsakanin ƴan uwa a dinga abubuwa na zalunci na rashin tausayi ba yadda za a yi wannan abin ya baiwa wani wanda in ba wanda Allah ya nufe shi da shari'a ba ainihin ya ce bari ya zo ga wannan addini to amma da yake addini ne wanda yake kwakwara addini ne wanda yake da ainihin asasi da nufin Allah ne duk da haka sai ga wayanda ba musulmi ba da yawa suna ganin kyautayin da ke ciki tunda har yanzu akwai abubuwa masu kyau da ake yi amma inda a ce ana dabbaka shin sama da hakan ma to da tasirin yafi haka inda zalika asaha yace wa min tilqa'i anfusihim an imani wa saqati kuma sun musulunta da san ransu shine min tilqa'i anfusihim yawa daga san ransu an imani wa saqati daga imani da amincewa ba tursasawa wa inda nazar ila sahayfi hadha al-musannaf yayin da zamu duba zuwa ga shafuffukan wannan littafi abin wallafawa allazi baina ajina wanda ke a gaban mu sanara hadhihi kisisa zamu ga wannan karantarwa ta musamman fil akhlaq al islamiyya kullaha ahala al musulunci duka babun buka da suke zuwa a littafi muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karantawa Allah ta'ala kuma ya ba mu ikon kwatanta abinda muke karantawa na daga wadannan al'amura domin gyaruwar rayuwarmu da ma waɗanda suke ainihin kusa da mu da duk wani wanda zai mu'amala da mu har mu zamanto mabudai na alheri ainihin a rayuwarmu baki daya Allah ka datar da mu Allah ka ba mu ainihin akiba ta gari Allah ka dauka addinin musulunci da musulmai ka jibance mu da zuriyar mu duka Allah kuma ka tsare mu daga dukkanin fitintunu na bayyane da na koyi Allah ya mana afuwa na'am
wannan
eh haka ne dama ai kamar abinda aka rawaito daga Aisha radiyallahu anha a muqaddimar sahih muslim ya kawo wani asari wato wadda Aisha take cewa anzilun nasa manazilahum wato ku saukar da mutane manazil din su Aisha radiyallahu anha ta yi baki wani misali sai ta zaunar da waɗannan baki masu karamci suka ci abinci sosai misali a wadace wani almajiri kuma yazo aka bashi misali gutsire ya tafi saka ce to ya aka ba wancan gutsire sannan aka ba waɗannan kuma aka zauna suka ce mutane mataki mataki ne ba lai bane idan aka ba wancan din da yawa to amma mutane yanzu misali bako na karanci ka bashi gutsire aka ga bai ba zai zama akwai nau'i na ihana saboda haka shi wancan da yazo yana annabi wahidu ka dau gutsiren ka bashi murna yake ko alhamdulillah amma shi wannan ko misali da yake da matsayi irin wannan kaga in ka bashi gutsire akwai nau'i na ihana ko ba haka ba saboda ka anzilun nasa manazilam wannan la akari da shi abu ne wanda yake bai saba ma karanta wannan musulunci ba kuma ya dace da shari'a wallahu a'lam Allah ya datar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum